kamar yadda rahotanni da kuma al'umman na gurin da ke kan iyakar Najeriya da kamar suka tabbatar wasu indiga ne da ake kyautata da tunciya masu garkuwar jama'a ne suka yi awon gaba da wasu manoma da kuma waɗanda suka je duba dabbobin su wanda kawai yanzu ba sai inda ake da waɗanda aka sacin ba da yake tabbatar da akwai lamarin kakakirin na 'yan sandan jihar Adamawa Diocese Lamai Yahaya Guroje ya ce tuni aka baza komar farautar 'yan miliga da suka sace waɗannan mutane. Wannan matsala ta sace jama'a da neman kuɗin fansa yanzu haka mana neman gagarin kundila a Najeriya. Lamarin da ya sa hukumomin tsaro haɗa kai da shugabannin ƙungiyoyin sa kai ciki haɗa na Fulani makiya irin su ne ta alar ta fitar fulaku. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke taimakawa yanzu haka wata sabata kunno inda 'yan bindigan kan biyo shugabannin ƙungiyoyin Fulani har gida suna kashewa kamar wanda ya faru cikin kwanakin nan inda aka kashe wani fitaccen ɗan sa kai kuma shugaban ƙungiyar ta fitar fulaku na jihar Adamawa Alhaji Abdu Ali Muhammad Jikabuba da ke zama kakakin ƙungiyar ne ta Allah a jihar Adamawa. Ya ce duk da kisan da ake wa shugabannin su yanzu haka ba wani kulawa da iyalan wanda aka kashe samu daga hukumomi mutum da ya ce yanzu haka jikinsu ya soma yin sanyi.
Lallai alal haƙiƙa mu a jihar Adamawa kungiyoyin a ƙarƙashin shugabancin da muke jagoranta na Miyetti Allah da Tabbitar Fulaku na jihar Adamawa gaskiya ba mu ji daɗi ba duk a cikin watanni uku nan muna baƙin ciki matuƙa bisa ga da ake ɗaukan rayukan shugabanninmu ɗai-ɗai-ɗai bisa ɗai-ɗai. Don abun yanzu gaskiya yana so ya kashe mana gwiwa kuma duk abubuwan nan da ya faru wallahi ba matakin tsaro da gwamnati yakan ba mu haɗin kai ko kuma a tsaya a tabbatar an yi bincike domin a samu yanayin wannan abubuwan ko kuma a tabbatar an yi wani abu ba mu ji daɗi ba.
To ya ko shin ma akwai tallafi da ake bawa iyalan waɗanda ake kashewan? Hai layo dai ga kakakin ƙungiyar ta Miyetti Allah.
Bai babu taimakon da muke samu a hannun gwamnati. Kai hatta sadakan bakwai a samu dai ko dan wani tallafi da gwamnati za ta tallafa ma ko gwamnatin ƙaramar hukuma ko na gunduma yadda za a ba da taimako ga wa'annan iyalan wa'anda abubuwan nan yake faruwa da su wallahi babu.
To wai kowane matakai hukumomin tsaro ke ɗauka kan irin barazanar da ake wa 'yan sa kai a yanzu? Hai layo ga kakakin rana 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Guroje.
Aikin ɗan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyin su. Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Domin tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na ƙwarai da gaskiya da rundunar ta ɗauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aika daidai wa'annan suka domin da tabbatar mun kama su. Na biyu kuma yanzu mun sake ɗaukan wani matakai domin sake salo mu sanna da shugabannin ƙungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar Adamawa ƴancinsu ga duk wanda ya yi kuro zai musu barazana da rayuwarsu.
Kakashin 'yan sandan jihar Adamawa kenan Suleiman Guroje kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a ganin matakin da za a ke ɗaukan. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.